بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. gabanin mu shiga zuwa ga jigon da zamu tattauna a kansa, wanda sanarwa ta riga ta gabata wa mutane. Zamu fara da karban jawabai daga jagororin wannan cibiya, musamman wanda yake jagoran gudanarwa, Dr. Kabir Kabo, wanda mun saba jin jawabinsa a ƙarshe ko a farkon irin wannan tattaunawa. Amma kasantuwar yanzu yana nesa da mu, yana can wata duniya. Ikon Allah, falalar technology ta hada mu da shi, gashi muna hango shi daga can. Zamu bashi dama ya tofa albarkacin bakinsa ya bude mana wannan tattaunawa, gabanin mu tsinduma gaba daya zuwa cikin ta. Dr. Kabir Kabo, jama'a muna ganin ka, muna sauraron ka, muna maka barka da warhaka, muna maka fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka jagora cikin jawabin da za ka gabatar. Bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama again da azumi ya sake zuwa na 144 da yake min tashkan musulunci, kuma kware ta yi ba mu dama da za mu iya ganin ju a kibin zofuna ne su da kuma na so ne ga godiya ta ne ga dukkan ku gaba daya, particularly wanda za a yi wannan muhawara, manya-manyan malamanmu da kuma shi Dr. Adesina da kuma our chairman da kuma coordinator wanda ya shirya waɗannan abubuwa, wato da suna Bala Alfa. Allah subhanahu wa ta'ala ya muku albarka, Allah ya sa alheri, kuma abin da aka tattauna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ji mu fahimta kuma mu aiki da shi. Kuma chairman Abdullah yana nan, in chairman yana nan saboda haka ni ba zan iya cewa komai ba, tunda mai chairman ya sa na san duk wani abu da zai yi zai magana on behalf of the center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya muku albarka, Allah ya sa albarka akan abin da za ta tsauna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dakta, muna maka fatan alheri, muna maka fatan Allah ya dawo da kai zuwa ga iyalanka saliman ghaniman insha Allah ta'ala. Ya gabatar da shehi malami manazarci musulunci Mala Ibrahim Suleiman, da ina tsammanin shi ma zai tofa albarkacin bakinsa daga inda yake, don ya zamto cewa mun yi budewa mai kyau. Malam Gareka, malam na sauraron mu, Malam Ibrahim Suleiman, wanda shi ne shugaba na kwamitin amintattu na wannan cibiya. Na malam. Bismillah malam.
Na malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ina ganin Dr. Bashir Aliyu shi ne zai yi magana mai bihar ishe Allah ta'ala. Madam Bashir, bismillah.
To wala malam ya zafi abokin shi wanda shi ne kusan sa'ansa a shekaru, sai ya gabatar da shi. A'a, to mala, abinda na ce to mala, na duba domin malam a cikin malaman namu shi ne ya haura 62, to sai ɗauka cewa malam shi ne ke kusa da shi. To malam na tuba. Bismillah malam.
Na wannan cibiya, Professor Ibrahim Suleiman, to ya umarce ni da na kaddamar da jawabi a maimakonsa, a matsayina ni ma na member na wannan committee amintattu. So kalma ce dai ta maraba ga jama'a da aka samu halartar wannan taro wanda yake zuwa shekara shekara. Sai ka ce watanni kadan ne suka wuce da aka yi taro irin wannan na fuskantar azumin Ramadan na bara ga sha shekara ta kewayo. Muna roƙon Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwa, kuma muna wato da sunan ita wannan cibiya da kwamitin amintattu da kuma director mai gudanarwa da sauran directoci da suke tare da shi, ina kaddamar da godiya ga yan uwa malamai da suka zo za su kaddamar da wannan tattaunawa da za a yi, da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mata albarka, kuma Allah ya sanya ta ta zamanto shimfiɗa ce ga samun wato azumin watan Ramadan mai albarka, saboda abinda za ta kunsa insha Allah na taujihi a wannan gaba ta rayuwar musulmi a wannan ƙasa tamu. To ba tare da tsawaita jawabi ba, sai in miƙa abun magana domin a fara gabatar da qasaid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikwana musamman samari matasa, wannan abun da ya gudana tsakanin malaman nan namu darasi ne, shi ake kira tawabu'u da kankan da kai. Duk wanda ya san malam Ibrahim Suleiman an san shi a matsayin manazarci, malami mai hangen nesa, kuma wanda ake cewa wannan cibiya za a iya cewa tunaninsa ne a ta zamto yadda take a yau. Amma ku duba lokaci guda da ya kalli wanda yake malami irin shi Dr. Bashir Ali Umar, sai ya ce masa jawabin nasa ba na shugabanci ya miƙa masa. Haka muka samu a cikin tarihin magabatanmu suke idan suna tare da juna, maimakon kowa ya ringa zakalkalewa cewa sai shi, kowa kokari yake ya ga ya noke ya ce sai dai a ba wa dan uwansa. Godiya ta kara tabbata wa Allah mai kowa mai komai, mai sama mai ƙasa, buwayi gagara misali, salati salami yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai gaskiya abun gaskatawa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Na san daga jin jigon tattaunawar cewa rayuwa ko zaman tare bayan zabe ba wani abu ne wanda yake zai tafi nesa kwakwalan mutane, cewa ana so a tattauna ne kan halin da ake ciki musamman a ƙasar mu Najeriya. A waɗannan kwanaki, kwanaki ne da suke kusa da abin da aka fito na gwagwarmayar neman shugabanci, wanda shi shugabanci kullum aka yi ƙoƙarin samar da shi yakan tafi ko yakan taso da wasu ƙalubale daban-daban. Ko a cikin tarihin musulunci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mun ga yanda sahabbai suka yi ƙoƙarin ɗibocewa a karan farko saboda girman rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da yake ba a zama ba shugabanci a karan farko, sai ya zamto wasu na cewa wane, wasu na cewa wani ɓangare, har ya kai saboda tsoron Allah suka iya daidaitawa cikin sauƙi. Ko bayan rasuwar sayyidina Abubakar ba a sami wato damuwa da yawa wajen cewa wa za a jagorantar ba, saboda ya riga ya ayyana wa zai jagorance shi. Bayan sayyidina Umar shi ma ya zo ƙarshen rayuwarsa, an samu wani abu kamar wato ta baba yaya za a yi da jagoranci bayansa. Cikin ikon Allah aka samu sauƙin lamari, abubuwa suka tafi yadda ake so. Hakan nan bayan rasuwar sayyidina Usman, musamman saboda irin yanayin da ya rasu a ciki, sai ya zamto cewa an samu ɗan hatsaniya a tsakanin manyanmu na farko kan lamarin jagoranci, wanda alhamdulillahi shi ma ba a sha wahala ba aka iya warwarewa, komai ya zamto daidai. wato inda zaka bi abun wato tiryan tiryan daya bayan daya za ga duk lokacin da za a samu canji shugabanci sai an dan samu wani irin kura ta tashi kaga abubuwa kamar za su iya rikicewa amma in a tsari ne na musulunci ko tarihin musulunci za ga sau da yawa abubuwa suka miƙe saboda daga zaran an kira Allah an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kira matsayin shari'a sai kowa ya tsaya yabo wannan to amma irin yanayi namu tsari irin na zamani shugabanci irin na zamani musamman irin hadaka irin ta Najeriya kasar da ta hada yare saboda 200 ta hada yankuna daban-daban kai ka ce wasu kasashe da aka hada a guri guda kuma ga addinai daban-daban ga kuma yanda ake neman mulki musamman irin mulki na zamani mulkin demokradiya wanda cikin sa akwai yancin fadin albarkacin baki akwai yanda aka yi tagwagwarmaya wajen neman mulkin da irin abubuwan da suka yi ta fitowa da kuma tsarin ya bayar da kai ka ce kowa ya abin da ya ga dama ko a lokacin komai halal ne ganin an wato samu madafan iko ya saka wato ba abin mamaki bane ba a irin wannan gaba abubuwa su ƙara ƙoƙarin cakubewa tsakanin mutane wannan ya saka kamar yadda aka saba idan abubuwa sun taso kasantuwan addinin musulunci is a complete way of life manhajul haya tsari ne na rayuwa wanda kowane irin yanayi aka samu kai a ciki to fa musulunci yana da cewa zai kuma sa tabarau ya haska wa mutane ina ya kamata su dosa wannan ya saka aka shirya irin wannan lecture aka gayyato waɗannan manya-manyan malamai da muke gani waɗanda fuskokinsu ba ɓoyayyun fuskoki ba ne ba hata wanda shi ne bai sanya babban riga ba amma ko bai sanya kaki ba shi ne za ka iya cewa warundunar ɓoye wanda kowa ya san shi amma ba dole ka san shi a irin wannan bigiren ba babban malaminmu wanda shine na hannun dama ta bangare na dama kuma shine wanda yafi dukkan sauran malaman namu shekaru kamar da na faɗa da zu ana nufin malaman da suke nan gurin malam Dr. Bashir Ali Umar ba boyayye ne tsakaninku ba babban limamin masallacin Furkan dake Kano sai kuma mai biye masa amma wato a bangaren zama ba a shekaru ba shine Professor Mansur Ibrahim Sokoto Abu Ramla MNI sai kuma mai biye wa Malam Bashir a shekaru amma ba a gurin zama ba Dr. Abubakar Muhammad Sani naga mutane suna dariya saboda sun kalli fuskar kuma suka ce ya abin yake haka sai kuma wato wanda muryarsa ta je ko ina saboda yanda ya shiga gwarmayoyi daban-daban amma kuma wato ba dole ne an saba ganin sa irin wannan bigire ba amma yau an ganshi saboda ya riga ya tube waccan rigar ya sako asalin rigarsa ta asali rigar musulunci shine Brigadier General Usman Kuka Sheika tsohon mai magana da yawun sojojin Najeriya muna wa malam maraba muna wa kowa maraba kuma muna muku maraba da ma sauran waɗanda ban ambata ba musamman manyan malamai da suke tare da mu akwai dan uwa matashin malami Dr. Jabir Sani mai hula da sauran jagororin da suke baya duka muna wa kowa sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Professor Mansur Ibrahim Sokoto an ce za mu tattauna akan zaman tare bayan zabe to ya zaman namu yake gabanin zaben don sai mun sanya muke zaune gabanin zaben sa'an nan mu san yaya za mu zauna bayan zaben in baya da kyau sai a ci gaba in akwai gyara sai a gyara gare ka malam
alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الامه المسلمين ده الله يكرمه او انن مسلاتي من البركه مسجد النور شغبنن الدين المسلمي ده الله يا البركتي مو ده حدوا ده سو ايو da jagororin al'umma daban-daban sauran ƴan uwan musulmi gaba daya har wa'anda wannan sauti da hoto yake kai gare su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan su ma da ya ba mu ubangiji dai masa godiya akan raya mu zuwa wannan lokaci. Kamar yadda babban yayana ya fadi da na shigo nan hankali na sai da tashi. Tuna yadda muka irin wannan taro a ba. Kai ka ci in kwanuka ne ka. Kuma rayuwar dukkan ta haka take. Har ta zo ta kare. To muna roƙon Allah dauke sarki ya sanya mu rayuwar mu albarka. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ya azurta mu rayuwa nagartacciya wadda bayan ta sai samu rahama Allah da shiga aljanna. Bayan haka ina yaba ma shugabannin wannan cibiya bisa wannan kokari da nazari da suke a kowace shekara. Ba ma a shekara ba akai-akai domin gayyato masana na fannoni daban-daban saboda al'umma ta karu da su. Allah ya ƙara muku jagora. Allah ya ƙara mana cibiya albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka ta. Babu shakka ta toshe mana kafa babba a wannan birnin tarayya da muke alfahari da shi a wannan ƙasa. Dokta ya yi tambaya cewa yanzu muna maganan kyautata zamantakewa bayan zaɓe. To ya zamantakewar mu take ne kafin haka? A karɓar kallon gaskiya wannan tarihi ne mai ɗan tsawo. Najeriya ƙasa ce mai tarin al'ummai iri-iri da al'adu iri-iri da tunani iri-iri. To kuma al'adar Ubangiji duk inda ya tara irin waɗannan to labudda sai an samu hatsaniya da rashin fahimta. Amma dai cikin rahmar Allah gare mu duk da akwai wannan bambanci mai ɗimbin yawa na ƙabilu da na harsuna da na al'adu har da na addinai to ana cewa relatively muna zaune da juna lafiya. Har zuwa 2015 lokacin da aka zaɓi wannan gwamnati da ta kawo ƙarshe yanzu. Wannan lokaci kuma al'umma ta sa fata ƙwarai da gaske cewa duk wata matsala a Najeriya ma za ta kawo. Aka yi shekara huɗu ana kyautata zato ana fata. Aka sake dawo da gwamnatin kuma a mulki shekara ta 2019. To duka dai muna ta addu'a muna fatar madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu. To tsakanin 2019 zuwa yanzu abubuwa da yawa Allah ya kawo su. Abubuwa da yawa sun faru. Hakikani talauci ya ƙaru. Ayyukan ta'addanci sun ƙaru. Rayuwa ta yi ƙunci, ta yi tsanani, ta yi wahala. Za ka ko da aka zo wannan zaɓen na 2023 akwai wasu abubuwa da suke iya ƙarasa a nisanci juna na wahala da ake ciki. Fetur da kusan shi ne jigon tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa shi ma ya yi wahala. Sannan aka zo da sababbin dokoki da tsare-tsare kafin zaɓe wanda suka danganci kuɗi da canjin kuɗi da cashless policy. Kaga duk waɗannan abubuwa ne da suna iya sa mu samu farraka da rarraba tsakanin junanmu saboda halin da muka samu kanmu a ciki. Don haka a nau tunani zaɓen 2023 ya zo da ƙalubale mai yawa ga al'umma. Na yi aikin sa ido ga zaɓe na zagaye wurare da yawa a yankinmu. Kuma na ga abubuwan da al'adanci ni dai ban saba ganin su ba. A gida guda za ka tarar da 'yan jam'iyyu daban-daban, rumfarsu ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, dangi ɗaya, mutanen anguwa duk su ne. Amma an raba kai an yi fitina wasu wuraren har an hana zaɓen. Ni kaina rumfar da nake zaɓe yanzu haka ba mu yi zaɓen shugaban ƙasa ba. Ba mu yi na 'yan majalisa ba. Kuma ba wani abu ya hana ba. Yanayin da aka samu kai ne ya hana a yi zaɓe. Na je wasu rumfuna da an fara an kasa iyarwa. To Sokoton na ta sani je da sauran wurare. Kun ga Sokoto inconclusive ya yi yawa. Duk sanatocin mu guda uku ba wanda aka kammala zaɓen su. Rep 11 da farko an ce an sanar da guda ya ce na ji kamar ana tafi ma an soke. Kaga kenan me ya kawo wannan yanayin da ake ciki. To don haka tunani ne mai kyau cewa a zo a ci gaba da faɗakar da al'ummar musulmi cewa akwai farayuwa bayan zaɓe. Kuma yadda zaɓen 2019 ya wuce kafin sa na 2015 ya wuce, kafin sa na 2011, 2007, 2003, 99, 93 83, 79 har can baya duk sun wuce sun zama tarihi wannan ma zai koma tarihi don haka akwai buƙatar mu inganta rayuwarmu da abin da zai dawwamar da mu hayaniya da fitina da farraka lokacin zaɓe an saba da ita duk da bata kai wannan level da muke a yau ba to amma duk idan inda suka yi hayaniya a 2019 misali ina har waɗanda a dalilin haka rayukansu suka salwanta wajen fitinar zaɓe ina waɗanda suka yi ta'addanci kan ƴan uwansu suka zubar da jinainansu ko suka ci mutuncinsu ko suka zazzage su a zaɓen 2019 ga gwamnatin 2019 ta kare to ashe ya kamata a ci gaba da faɗakar da musulmi da al'ummar Najeriya gaba ɗaya cewa rayuwa ba ta tsaya kan matsalar siyasa ba kuma rayuwa bata tsaya kan matsalar zaɓen shugabanni ba kuma bayan zaɓen shugabanni akwai rayuwa akwai canjin sheka akwai kuma sake sabuwar rayuwa da yawa waɗanda kuka yi musu yaƙi a wata jam'iyya kuka yi faɗa da wata jam'iyyar gobe za ku ga sun koma wannan jam'iyya to ina roƙon Allah ɗauke sarki ya sa ta zaman da za mu yi a nan ya zama mai amfani gare mu Allah ya fito da gaskiya daga bakunan wanda za su yi magana kuma Allah ya shigar da ita cikin zukatan inda za su saurara Allah ya sa ta zama mai amfani da tasiri gare mu gaba ɗaya
wa alaikumus salam barin je zuwa ga Dr. Bashir Ali Umar gafarta malam a matsayin ka na malamin musulunci manazarci waɗanne darussa za a ce mun koya waɗanne abubuwa za mu iya cewa mun wa'azantu da su a ɗan wannan yanayi da ya gabata a Najeriya shin akwai abin ɗaukan izina ko kuma dai kawai yanayi ne cikin abubuwan da suke zuwa suna wucewa yau da kullum babu wani abin da za mu ɗauka a ciki
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واتو إترى يور مسلمي شكتك دا أبو بوان إذنا شكتك دا أبو بوان لورا باب وانا أبو وان دي كذي وشي أتكين لا يور مسلمي فاكي أبو يادوكي واتو أبني وان دي كراتوني أكي مسا da ya wajaba ya ɗauki darussa a kai kamar yadda aka ji bayani daga bakin Professor Mansur na yanayin halin da ake ciki gabanin zaɓe na wannan ƙasa akwai mahanga da dama amma hakika shi kansa duba da halin da ake ciki kafin zaɓe ɗin shi kansa akwai darasi sannan kuma har abin ya zo ya cike ya zuwa ga zaɓe ɗin nan a koyaushe aka samu juyi na shekara hudu idan ta kewayo za a yi zaɓe za ka ji ana ta hasashe iri-iri yawancin hasashen da akan yi gaskiya hasashe ne wanda yake mara kyau kamar in ba kumanta ba shekara ta 2015 cikin hasashen da ake shi ne kan cewa Najeriya za ta tarwatse ba zai yiwu ta zauna a inda take ba an yi wannan hasashe kuma da bayanai wanda ake cewa bayanai ne na sirri na kasashe wanda suka ci gaba wanda aka yada to amma alhamdulillah yau gashi shekara takwas Najeriya ba su tarwatse ba to a cikin wannan akwai babban darasi domin yayin da aka samu wannan ɗaya daga cikin babban abinda wannan ya zaburar da al'umma shine wato a zabura zuwa ga Allah jalla wa'ala fatiru ila Allah wato azabura a tafi wajen Allah a aminta da shi an yi ta kiran al'umma kan a dage akan addu'a a masallatai sannan a dage akan komawa zuwa ga Allah a dage akan bibiyar abubuwan da suke saukar da rahma a cikin al'umma domin shi aminci da kwanciyar hankali da rashin tarwatsewar al'umma rahama ce daga cikin rahamomin Allah jalla wa'ala to ita kuma rahamar Allah tana sauka ne da sabubba waɗanda suke sanannu a lokacin nan malamai daidai gwargwado an yi ta bayanin yin abubuwan da za su saukar da rahama na tuba zuwa ga Allah da kyautata tsakani da wato sadar da alaƙar zumunci da kuma nuna jin kai ga waɗanda suke mabukata kuma alhamdulillahi Allah jalla wa'ala ya saukar mana da rahama akai zaben nan aka gama Najeriya bata tarwace ba bal abinda ma yazo ya biyo baya shine da yawa abubuwan da suka rinka faruwa a da gabanin wannan Allah madaukakin sarki ya kawar da su shiga masallatai ya zamanto ana shiga masallaci cikin cikin kwanciyar hankali da babu yadda za a shiga masallaci sai an charge ka an sanya bomb detectors checkpoint suka tafi aka samu kwanciyar hankali daga babbar fitinar da ta addabi al'umma a wannan lokaci wannan ni'ima ce ta Allah jalla wa ala saboda haka babban darasi da zamu dauka hatta a wannan zabe da aka yi shine as-siqatu billah mu aminta da Allah jalla wa ala duk wanda ya aminta da Allah to Allah madaukakin sarki zai isar masa wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah mai isar masa ne kuma matakin farko na dogaro ga Allah jalla wa ala shine komawa zuwa gare shi ta hanyar yawan addu'o'i kuma har a wannan shekarar a gaskiya ba a bar wannan ba an yi ta kira kuma an yi ta kokari wajen komawa ga Allah da tsananta addu'a gare shi kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangijina bai damu da sha'aninku ba da ba dan addu'arku da kuke yi ba saboda haka wannan shine babban wato hotline tsakaninmu da Allah jalla wa ala wanda bai kada mu sake mu yanke shi kuma wani yana daga cikin arziki da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan kasa ta mu ta Najeriya wanda da wuya a cikin sauran kasashe ka same su da wuya ka sami irin wannan a cikin sauran kasashe yadda zaka ga al'umma da baki daya an koma zuwa ga Allah ana addu'a kuma a cikin wannan kar mu manta wato hatta waɗanda ba musulmi ba su ma zaka ji suna ta fadan kan cewa su yi addu'a kuma mun san yana daga cikin asalin mu a cikin shari'a cewa yayin da aka yi fari za a yi roƙon ruwa aka ce hatta ahlul zimma wanda suke zaune tare da musulmi su ma su je su yi addu'a saboda me saboda su ji kan cewar ga baki ɗayan su zaman lafiyar al'umma da saukar rahama a cikin al'umma wato nauyin su ne da ya shafe su ga baki daya tare da cewa muna itikadi al'umma musulmi tana itikadin kan cewar addu'ar su wato ba addu'a ce sahihiya ba to amma akwai ka'ida a wajen Allah jalla wa ala da Allah ta'ala ya ce qul amman yujibul mudarra idza da'ahu yakshifu su wani ne wanda yake amsa addu'ar wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin halin darura kuma yake yayewar bakin ciki to saboda baka sani ba hatta waɗanda su waɗanda ba musulmi ba akwai wanda zai yi addu'a addu'al al-mudarr wanda yake ainihin ya shiga cikin halin matsi da tsanani wanda Allah madaukakin sarki zai dubi wannan ittirar din nasa Allah ya amsa addu'a su domin hatta mushrikai fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din idan suka yi wannan addu'ar sai Allah ya tsayar da su ku duba kissar Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima ya gudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin teku zai gudu zuwa Habasha ambaliyar ruwa ta taso igiyar ruwa ta taso sai captain din jirgin ruwa yace khallisu khallisu sai yace menene khallisu yace ku ce la ilaha illallah sai yace a zuciyarsa to ai abinda Muhammad yake faɗa kenan da nake gudu daga gare shi amma sai yace la ilaha illallah Allah ya tsirar da shi sai yayi kacibus kuma yana fitowa daga gaba sai ga matarsa ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amana ta biyo shi har Yemen dan ta samu ta taho da shi sai yace ai dama ga abinda ya fuskanta saboda haka wannan babban darasi ne a gare mu cikin darussan da ya kamata mu kula da su a cikin wannan kasa irin abin da ya faru na doki na neman zabe wanda aka yi wanda a gaskiya mun san irin abin da ya faru a cikin wannan kasa na wato nuna kiyayya ga musulmi da musulunci a wannan kasa a lokacin da ake dokin wannan zabe to alhamdulillah ba tare da musulmi sun wato zabalbala abinda ke faruwa a cikin kasar ba abinda ake cewa heating of the polity ba tare da musulmi sun yi wannan ba amma a gaskiya kowa ya fadaka akan cewar to ga irin yanayin zaman kuma alhamdulillah babban natijar da muka gani a cikin zaben nan ya nuna kan cewa tare da karancin mutane waɗanda suka yi zabe 27% kashi 27 cikin 100 sune suka yi zabe kasa da dukkan shekarun da suka gabata tare da karancin waɗanda suka yi zaben da kuma yawancin waɗanda aka zaburo waɗanda ba mu ba wanda su suka yi zaben amma Allah madaukakin sarki ya bada nasara ga wanda yake shine musulmi tare da cewa musulmi an raba ƙuri'ar su har kashi uku wanda duk kun san irin abubuwan da ake ta faɗa a social media na analysis akan wannan to wannan darasi ne na kan cewar ya kamata musulmi mu fahimci matsayin mu a cikin wannan kasa muna da yawa kuma yawan nan ya kamata mu yi amfani da shi domin maslahar addinin mu da maslahar al'ummar mu sannan kuma ya kamata mu fahimci kan cewar waɗanda suke zama tare da mu idan ba su canza akalar wato yanayin zaman ba to su ne za su zamanto a ƙasa domin abin da yasa saboda musulmi da musulunci a koyaushe adalci shine a gaba a wajen musulunci balantana kuma muna da irin tarbiyar akhlaq da aka bamu na kara da yakana to wannan ba wai yana nuna kan cewa rashin kan gado bane ko makamancin wannan bal wato yadda ne da mabda da asali na yin adalci wanda dukkan shugaba na al'umar na wannan kasa ta Najeriya inda ake shugaba musulmi zamu ga irin yanda suka kamanta mun ga irin yadda irin shugaba Umar Musa Yar'adua ya kamanta wajen adalci da hatta shugaba ne yanzu yanda ya kamanta wajen yin adalci ga dukkan bangarorin musamman irin abin amnesty program da abin Niger Delta nan da aka yi duk waɗannan abubuwa ne wanda za su nuna kan cewar abin da yake bai shafi bangaren wanda yake shine shugaba ba amma ya yi ƙoƙari don ya kamanta na adalci to mu fahimci wannan a yanayin zamanmu wannan zai taimaka mana darussan suna da yawa ba zan ɗauke lokaci ba wajen bayani amma na san sauran malamai za su kawo assalamu alaikum
haƙiƙa ni da ku da ma masu kallon mu a duk inda suke da waɗanda za su kalle mu ta akwatunan talabishin ɗinsu musamman a Sunna TV mun sha darasi ko mun ɗauki darasi wannan shi ake cewa malami duk abin da ya faru ya sace bare wani Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya hango maka wasu abubuwan da kai mai yiwa hankalinka bai kai zuwa gare su ba saboda yana gani da hasken Ubangiji Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu duk wanda ya san ka ya saba sauraron ka ya san ka da magana akan aqida din nan ko ita ce ma musulunci shin kuma kasantuwar waɗanda suke nan a gabanmu da waɗanda suke sauraronmu da sauran musulmai idan irin yanayi ya zo na siyasa akan samu masu goyon baya akwai ko masu adawa akwai waɗanda suke hannun dama akwai wanda suke ɗaya hannun dama akwai wanda suke ganin can akwai wanda suke ganin nan to malam makamin imani da kaddara wanda shine duk abin da kaga ya faru ba wanda yake canja dama can haka Allah ya hukunta kuma sai ya faru shin akwai abin da zamu iya dauka na darasi ko kuma shin wato imani da kaddara za ta taimaka wajen ƙara dunkula yanayinmu guri guda ya zamto cewa kawai yayi kama da wasan yara bayan an tashi babu gaba ko kuma yaya lamarin yake tunda an ce walaysa zalika li ahadin illa almu'min
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala dan uwana muslimi musamman kuma mahalarta wannan zama na musamman a wannan masallaci mai tarihi da muke addu'a Allah ya ƙara masa albarka kuma a ziyarata ta farko zuwa wannan masallaci alhamdulillah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya hada mu nan cikin alheri Allah ya sa mu amfana da abin da zamu ga yawa juna. Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. Kafin amsa wannan tambaya, magana da take da alaka da ita, na farko musulmi kullum ana tunasar da shi cewa shi fa musulunci yana da bambanci da sauran addinai ta bangaren cewa shi rayuwa ce gaba daya. Musulmi musulmi ne a masallaci, musulmi musulmi ne a asibiti, musulmi musulmi ne a shagon kanikanci, musulmi musulmi ne yana gettai, musulmi musulmi ne mai sai da gyada, mai sai da kunu, musulmi musulmi ne electrician, musulmi musulmi ne dan siyasa. To kullum kuma musulunci ya karantar da mu cewa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi a hadisi, awfaqu ural islam alhubbu fillah walbughdu fillah. A cikin igiyoyi da suka daure musulunci suka hada shi, to wanda tafi kowace aminci da karfi ita ce duk soyayyar musulmi ya yi ta don Allah. Mana duk wanda zaka so shi, to kana son shi ne saboda Allah, duk wanda zaka ki shi ma zaka ki shi ne saboda Allah. Wannan mas'alar tana da wahala in ka sa ta a context na harkar siyasa, shi yasa akan samu matsaloli da yawa mu kasa fahimtar juna. To musuluncin galibi akan aje shi gefe sai a shiga cikin harkar siyasa, da za a tafi tare da shi, to dan uwanka ne, abokinka abokinka ne, uwa da uba suna nan a uwa da uba, ba a canza su, kuma alaka ba ta ɓaci. To wannan kenan. Abu na biyu dangane da wannan tambaya ta imani da kaddara, mun sani imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani. Kowa daga cikin ku ya haddace hadisin Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jero waɗannan abubuwa ya ambata, ba sai na faɗe shi ba anan. Alaƙarsa da wannan zancen kawai zan ambata saboda lokaci. Shi abin da ya shafi zaɓe da kuma duk abin da ake nemansa, kuma mutum ɗaya ne zai iya samu daga cikin mutane daban-daban, to dole akwai mai ci, akwai mai faɗuwa. To kuma a irin wannan dama dole ne wanda Allah maɗaukaki ya bashi ya ji cewa ni'ima ce Allah ya yi masa, kuma ya gode mata, sannan ya tsaya da haƙƙinta. Wanda kuma ya rasa, to shi kuma ya ji cewa dama Allah bai rubuta zai samu ba. Al-Imam Ahmad da At-Tirmidhi sun ruwaito hadisin Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit da yake cewa lokacin da babansa Ubadah ibn Samit ya kwanta kwanciyar rashin lafiyar da ya ga alamar mutuwa tare da shi, ya zo ya ce, da Allah kai mun wasiya ya babana. To shi ne ya ce, ina maka wasiya da imani da kaddara, ya ce innaka lan tajida ta'mal imani wala haqiqatal ilmi billah illa bi an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Yace wallahi ba za ka samu dandanan imani ba, dandanan imani da kuma hakikanin sanin Allah sai idan ka yi imani da kaddara. Abin da ya same ka na alheri daga Allah ne, Allah ya rubuta shi, ya san shi, ya halicce shi, ya ga damar aukuwarsa. Wannan shi ake nufi dama da imani da kaddara, waɗannan abubuwa hudu: ilimin Allah, rubutun Allah ga wannan abun, halittar abun, da kuma ganin damar aukuwarsa. to sai yace ya za a yi in san wannan abu shine ya gaya masa yace ya dan san alherin kaddara da kuma sharrin kaddara kuma duka in san daga Allah ne sai yace an ta'lama annama akhta'aka lam yakul yusibak wama asabaka lam yakul yukhti'ak yace abin ta yadda zaka san wannan shine ka yarda duk abin da ya kuskure maka baka same shi ba to dama can bai zama zai same ka ba me ma'anar wannan ma'ana dama ba a rubuta ba laysa fi ilmillah wa laysa min fi ma katabahu Allah wa laysa mimma khalaqahu Allah wa laysa mimma sha'a Allah an yakuna ba cikin abin da Allah ya sani ba ba wai saboda Allah bai san komai ma'ana wannan baya cikin abin da Allah ya san zai auku kuma bai rubuta shi ba sannan kuma baya cikin abin da ya halicci zai faru kuma bai ga damar faruwarsa ba baka in ka rasa abu ka kawo wannan abun a zuciyarka sau'in kai ne takara ne kai kuma ko kuma kai mai goyen bayan mai wata takara ne ko ma me kake nema a duniya ko takarar ta aure ce ko ta kasuwanci duk abin da kake nema ka samu ka gode wa Allah ka rasa kai imani da wannan abu cewa dama bai zama mai wato samun ka ba wa annama asabaka lam yakul yukhti'ak kuma duk abin da kaga ya zo maka ka same shi to dama can an rubuta ba zai kuskure maka ba sai ka hada wannan hadisin to a ƙarshen hadisin har baban nasa shi Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi yace wa dan yace wallahi in ka mutu ba akan wannan ba wuta zaka shiga in ka mutu ba akan wannan ba yace wuta zaka shiga to kaga wannan babbar magana ce eh babbar magana ce zaka a kowanne yanayi na mutum ya imani da kaddara abinda Allah ya kaddara maka zaka samu zaka samu ka rasa shi kar ka dora laifin akan kowa na'am akwai asbab akwai sabubba akwai kuma kaddarar Allah ta asali da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar da yake cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito cewa Allah madaukaki kataba maqadir al-khala'iqi qabla خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ألا يربوتها قدر أبو بوا ماذا فعلون الهيري ماذا فعلون شري تنكا فيني هل تسمى دك أسا دشكرة دبو همس ناكا كافرون أهل تسمى دك بافي هل تسمى دك أنسى مشي واتو سمى دك أسا سمي دك أسي Allah ya halicce su sun dade shekaru aru aru kafin a halicci dan Adam kafin a halicci dan ko in ce kafin a halicci annabi Adam wanda shine mutum na farko kuma annabi na farko to sannan kuma zuriyarsa ta yadu to tun kafin wannan halitta ta samai da kasai an rubuta wane zai shugaban kasa wane zai gwamna wane zai dan majalisa wane zai aure wane zai kasuwa wane zai samu aiki wane zai gama karatu bai samu NYSC ba wane zai NYSC bai samu aiki ba wane zai kaza wane dan kasuwa ne wane kaza wane zai samu promotion wannan ba zai samu ba duk an gama rubutun ka duba fa shekarar lissafin Allah shekarar 50,000 shekarar 50,000 ba ka dan bane da lissafin Allah mu lissafin dan Adam shekara dubu tamu ita ce kwana ɗaya a gun Allah duk lissafin da muke rabanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya a lissafin Allah da rabi shekara 1400 da wani abu yanzu to lamarin Allah ya ƴan uwa musulmi ba lamarin wasa bane zaka in ka samu abu ka kwantar da hankali maganar kiyayya maganar tada hankali maganar fitina maganar abubuwa duk bai taso ba wannan bayan yana nufin in akwai wata kofa ta neman haƙƙi ka nema ba ba haka ake nufi ba duk abin da ake nema na sababi da zaka samu abinka je ka neme shi amma in baka same shi ba to ka ga wa zuciyarka ta nutsu cewa dama Allah bai rubuta wannan abu ba. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala lokacin da aka kawo shi gaban Al-Hajjaj zai kashe shi, sai ya ji wani mutum yana kuka, shi ne yake tambayar kai me yasa kake kuka, sai ce wallahi saboda kai ne ganin cewa an kawo ka wannan wurin, to lalle maganar rayuwarka ta zo ƙarshe. Sai ce to ka daina kuka, wannan abin da kaga zai faru Allah ya riga ya rubuta shi tuntuni. Shi ne ya karanto ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha imma al musiba ko kuma an nafs, tun kafin a halicci musibar ko tun kafin a halicci ran Allah madaukaki ya riga ya rubuta wannan musibar. Inna zalika ala Allah yasir, rubutun da sanin da kaddarawar da komai abu ne mai sauki abun Allah. Saka yan uwa musulmi, waɗannan abubuwa kasu raba mana zumunci, kasu raba mu da Allah, kuma bugu da ƙari ba lalle ne abin da kake so ka same shi ya zama alheri gare ka ba, la'alla ka samu ya zama fitina gare ka. Nauyi ne za ka ɗora ma kanka na al'umma wanda za a tambaye ka gobe kiyama a yi maka hisabi a kan ɗaiɗaikunsu. Duk wanda aka taɓa za a tambaye ka me yasa kabari aka taɓa shi, da sakacin da kai wani abu ya faru duk Allah zai tambaye ka. Kai ko in Allah ya ɗauke maka wannan abu baka same shi ba, ai in ka kalli wani abu wannan abun ta wata mahangar sai ka ce na gode wa Allah da ya ɗauke min wannan dogon hisabin. To shi daɗin musulmi kenan, daɗin musulmi yana da wannan abun na imani da kaddara. Wanda ba musulmi ba ko za ka ga shi kawai effort ɗinsa nemansa duk inda zai ko ana ha maza ha mata ko zai kisa ko zai kaza da kaza sai ya samu, in bai samu ba kuma sai ka ji an kai shi asibiti hawan jini sai abubuwa su faru. Haka in ka kwantar da hankalinka insha Allah ta'ala ba kai hasarar komai ba, saboda ka rasa mulki, mulkin nan da magabata har gudunsa suke, la'alla in mun zo wani matakin ma iya dorawa akan wannan insha Allah a cikin wannan zama. Allah ƙara mana albarka, baraka.
Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadri wa ma amruna illa wahidatun kalamin bil basar. Alhamdulillah malan da kansa ya bude mu kofar wata tambaya da zan yi wa Professor Mansur Ibrahim Sokoto MNI insha Allah nan gaba kadan. Amma yanzu idan aka karanci fuskokinku da wanda kuke tsamatawa, yanzu zan yi masa tambaya kamar kuna so ku tambaye shi cewa akwai abun mamaki, ba wani abu ne wanda yake koyayye ba yanayin tsaro a wannan ƙasa, musamman a yamma maso arewa abubuwa sun taɓarɓare. Arewa maso yamma, amma sai ga shi ikon Allah an yi zaɓukan nan lafiya ƙalau, kamar ba a ƙasar da yake akwai irin wannan hargitsi da kullum muke ji nan da can ba. Mun san yanzu ba yana kan madafan iko bane ba, ba yana magana da sunan jami'an tsaro bane ba. To amma a matsayinsa na masani wanda ya kai har matsayin da ya kai, kuma ma gashi manazarci domin bayan kasantuwansa Brigadier General a harkar soja, kuma yana da lakabin nan na MNI wanda in ka ganshi ka san wannan masani ne akan ƙasa. Ko akwai tsokacin da Brigadier General Usman kuka she ka zai mana akan me ke faruwa ne, ko dai wannan duk cikin addu'o'in mutanen ne yasa abubuwa suka tsaya cak aka yi zaɓe lafiya? Ko wannan ba tambayar ku bane ba? Tambayar ku ce to jama'a suna tambayar ka.
Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Sheikh Bala Alfa, ban san abin da nema ba, ka zo ka sa ni tsakiyar waɗannan mashahuran mutane malamai waɗanda ni kaina ɗalibi ne a wajensu. Hakikanin gaskiya ina so in nuna matuƙar godiya ta bisa ɗaukaka ni da aka yi, har Allah ya sa ina cikin mutanen da za su yi magana a wannan yanayi a gabanin watan Ramadan. Kuma hakikanin gaskiya duk wani abin da ya kamata a haɗi ina ganin an haɗi, face cewar kamar yadda dakta ya tambaya, kuma hakikanin gaskiya ya ba da ansa ba don komai ba. Wato idan kai la'akari da wasu abubuwa da suke faruwa kuma da suka faru a ƙasar nan, kuma kai gwada su da wasu ƙasashe, a za ka ga cewar in baya ga addu'a da yin Allah, gaskiya da ban kai wannan gacin ba. Saboda haka ina so in yi matuƙar godiya da malamanmu da ɗaukacin al'ummar Najeriya gabaki ɗaya bisa kyakkyawar manufa da addu'ar da ake yi. Malam ya magana cewar Najeriya an nemi tawargaje kusan 2015 ba su daina ba. Ina tabbatar maka da cewar akwai waɗannan ƙasashe sun yi hasashe cewar Najeriya ba za ta gyaru ba, ba su ce za su wargaje ba, amma ba za ta gyaru ba sai nan da hijira ta miladiya 2058, wato nan da shekara 35. Sun yi nazari sun tabbatar da haka, kuma dalili wata magana ce ta daban, sai ma sun ce sai an kai ga juyin jihali. Me ya juyin jihali? Ba wasu za su yi ba, ƴaƴanmu ne da su azaba ta ishe su nan suka tafi ƙasashen waje, can ma din ba daɗi, su za su kuma dawo su wanzar da irin waɗannan abubuwan. Wannan matakin ake haka. A koma ga abubuwan da suka yi tasiri, har Allah da yadda shi aka samu aka yi zaɓe na farko ran 25 ga watan da ya gabata, sannan kuma da yadda Ubangiji za a yi wani nan da kwana 5 a cikin kwanciyar hankali. Na farko kamar yadda malayin haɗi, kuma kamar yadda na jaddada, addu'a ce. Na biyu, addu'a ta sanya su waɗanda suke da haƙƙin kare ko fuskar tsaro ya ba su basirar da suka taso da wasu matakai. Alhamdulillahi na ga magabata na nan waɗanda janarori ne da sojan sama da na ƙasa da na ruwa duk suna nan, za su kuma iya tabbatar da haka. Hakikanin gaskiya na sani tun farko akwai abubuwan da muka hango, mun ba aiki amma muna ba da shawara, musamman ma wasu abubuwa da suka riƙa faruwa a gabas maso kudu kenan ta ƙasar nan, gabanin zaɓe, da cewar idan ba a ɗauki hankali ba za a yi ɓanna fiye da yadda ake tsammani. Muharin aka ɗauki wasu matakan tsaro ba kamar da ba, misali tuntuɓa juna da kuma kayan aiki. Ni na sani kamar sojojin sama a cikin taƙi na faɗi cewar an kawo musu sabbin jiragen yaƙi kusan 38, kuma suna nan 20 ko ta kwana. Sannan su kan sojojin ruwa haka, sojojin ƙasa haka. Sannan kuma an zo an sami haɗin kai ga jami'an tsaro, an yi imani cewar tsaro na cikin ƙasa, na ƙasa akwai jagora, an waye jagoran 'yan sanda. Duk sauran jami'an tsaro dole ne su ba su goyon baya da haɗin kai, waɗannan abubuwan su suka yi tasiri, sannan kuma aka hido da matakai, kamar misali na sani sojoji sun bullo da wani mataki man ahuwa zan yi turanci suna ce mashi operation self-conduct. Self-conduct an hido da matakai yadda duk wani soja na Najeriya zai gudanar da rayuwar shi. Idan kun tuna shekarun baya da suka wuce, bisa irin waɗannan abubuwan ya sa wasu sojoji suka bar aikinsu. To don haka ba a son haka ta faru, kuma ba a son abin da zai sami maganar zaɓe ko kuma maganar tsaro ko kuma maganar demokradiyya a ƙasar nan. Waɗannan abubuwan su suka taru suka yi tasiri. Sannan kuma sai ya kasance baya ga addu'a an shiga ana ta faɗakar da mutane. Misali, shekarun baya da suka wuce sai dai a dinga wa'azi kan addini da sauransu ba zancen zamantakewa ba da kuma yadda za a gudanar da sauransu. Duk da dai akwai mu da sauran aiki, misali kamar yadda malam ya ce mutane da suka hito zaɓe ba su kai yadda aka so su fito zaɓe ba. Ran nan mu kan muna faɗa wa juna, akwai wanda a gidan shi musulmi ne, mutum kusan 18 ne, ba wanda ya yi zaɓe a cikinsu. Kuma na tabbata akwai ɗaruruwa da dama da suka yi haka. To don haka dole ne ya kasance sha'anin zaɓe kamar sha'anin tsaro ne. Hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka, ba magana ce ta jami'an tsaro ba ko kuma hukumar zaɓe ko wani abu. Dukkanmu nan muna da rawar da za mu taka mu tabbatar da cewar an sami shugabanni na gari. Kuma wannan rawar ta kama da gudunmuwar da za mu bada a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan Najeriya, domin duk ko je kama kana da abin da ake cewa dual citizenship. Ila kana da kai ɗan Najeriya ne ko ɗan Amerika ne, akwai inda za ka kai. Dole din gidan tahi, saboda sautari, misali Amerika da ake takama da ita, in kai baka fata ne you become successful but you cannot manage success. Haka wannan magana take. Saboda haka dole ne haƙƙinmu ne mu ga cewar wace gudunmuwa za mu bayar. A gudunmuwa ta farko shine ya kasance an faɗakar da juna kan fuskar tsaro.
Na'am. Ko magana akan gudunmuwa na bangaren.
So shikenan.
Sai dai kawai muna taya ka murna da sabon mukamin da ka samu.
Wani ne ke cikin malam?
Bayan ka barka daga babba mai magana da yawon sojoji, yanzu kana magana da yawon musulmi.
Haka malam. A shi Professor Mansur Sokoto ina magana da yawon shi, saboda ni ne jami'in hulɗa da jama'a na tsofaffin ɗaliban makarantar Kuru. Ko da yake na riga ka gama ko Professor?
Muna taya shi murna da sabon mukamin da ya samu bayan sau ƙasa da ga mukamin mai magana da yawun sojojin Najeriya, yanzu ya samu ci gaba yana magana da yawun musulunci. Tunda kun san duk wanda ya tsaya akan wannan wai zauna akan wannan kujera, ba abin da ya zaunar da shi in banda zance akan musulunci. Muna maka fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka kammala sauran rayuwarka ta aiki, in aikin za a yi, ko kuma ta gudanar da iyalanka cikin zaman lafiya da walwala da ci gaba da sauran al'umma baki ɗaya. Prof, ɗazu na ce akwai tambayar da malamina ya buɗe mun ƙofa. Bayan ya yi magana a kan ƙaddara da cewa musulmi dole ya yi da ita, sai ya ce a lokaci guda kuma ba laifi ba ne ba idan wani ya je kotu don kada wani ya ɗauka cewa zaman malaman nan namu zama ne da aka yi saboda a lallasa mutane, a lallashi mutane, a hana su magana ko a hana su neman ƴancinsu. Allah ya sani ba wanda ya sa a yi wannan. Manufar abin shi ne a haska wa mutane da hasken musulunci. Prof, shin abin da malam ya faɗa akwai ƙarin bayani ko jawabi
da zaka yi
bari in yi ma wannan tambaya shimfida daga tarihi yan wa abinda muka sani ne cewa a da shugabanci abin kyama ne abin gudu ne abin tsoro ne akwai wanda suke barin gari in su ji za a nada su mukami akwai wanda ma zai are hauka dan a dauka baya da isassan lafiya a yafe masa rika mukami ko anan ko wani guri kaman shekaran barana ba da wata kissa to ina ne wannan kissa ta faru zamanin mutuwar sayyidina abubakar saboda shine bayan yayi shawara da mutane ya yanki shawarar zainab umar sai kira usman yayi rubutu don haka tsakanin su wannan ta faru usman sai rubuta sunan umar don haka da ya karanta masa sai ya kalle shi ce kai arziki domin da ta tsallake shi ba inda za ta fada in ba kanka ba me wannan yake nuna maka da mulki abin gudu ne kuma addinin musulunci ya nuna mulki yana da martaba yana da daraja kuma babbar kofa ce ta aljanna amma haduran su suna da yawa saboda haka ake son mutum kar ya nema da kansa sai in ya tabbatar da babu wanda ya cancanta sai shi kuma yana iyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da wasu game da shugabanci akwai wanda ya hana mace karka kuskura kai Abu Dharr al-Ghifari ko sai akwai wanda yazo nema sai ya ce innaha amana wa satakunu nadamatan yawm al-qiyam shugabanci nauyi ne amana ce kuma duk wanda ya rika shi sai ya dana sani ranar al-qiyam akwai togiya sai ta illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alwajib alladhi alayka aw wa adda alladhi alayhi sai dai wanda ya karbe ka bisa cancanta sannan ya sauke nauyin da aka dora masa to wannan ba zai dada sani ba abin da ke so in ce a yau ba kaman da bane yadda ake neman aure yadda ake neman kuɗi haka ake neman mukami ko ba haka ba to shi kuma mukamin nan ba daidai yake da neman aure ko neman kuɗi ba idan ka nemi mata abokinka ya nema ya kasa ka aka daura aure akwai wurin zuwa sai dai kotun Allah ya isa in kuma ladan ne yace a daidai ta sau sai limai ce suwa ke lalata shi ba ta ba ka ga mulki ana jayayya ina jin a tarihin Najeriya ba a taɓa an yi ta kai ƙararrakin zaɓen shugaban ƙasa ma ba ta nasara juyar da gwamnatin amma a jihohi an yi ta yi gwamnoni ko ƴan majalisu daban-daban na jiha da na tarayya duka an yi ta yi to da haka wanda yake ganin an shiga haƙƙinsa ba a masa adalci ba to dama an kafa kotu ne don ta yi adalci wannan ba ya cikin babin ƙaddara amma wanda ya tabbatar da an yi gaskiya an yi adalci kuma an ci sannan yazo yace zai hana tafiya al'amari to kaga wannan shi kansa ya san abin da yake ba daidai ne ba kenan ba zuwa kotu ake gudu ba abinda ake gudu mugunyar fata fatin da baka zaba ba ya ci ko fatin da baka so ya ci ko dan takarar da baka kaunarsa sai ya ci sai kai ne masa fatan sharri kaman kai ne a mota kana la'antar direba kada Allah ya jefa shi rami to yaje da wa so abinda ba a so ga adawa duk da yake rukuni ce a demokradiya kun ga muna magana addinin musulunci amma kuma dole sai mun magana demokradiya abinda ake gudu ga adawa shine ya zan ka hana ci gaba ka kawo tarnaki ga al'umma ta samu muradunta to idan wannan ya zama haka nan ya zama rashin yarda da kaddara amma indai ka je ka nemi haƙƙinka ga waɗanda doka ta tanadi su bayar ila kana sara in an diba a dawo maka da shi kai kuma da taka manufa ta zaka kawo ci gaba to wannan bai saba ma babin kaddara ba wallahi alam ga fata mallan irin tsokacin da kamar da zo da yace mallan ya tabo maganar halacci ba haramun bane ba ba laifi bane ba matakar kana ganin akwai abin da yake haƙinka ka bi to su kuma waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su nasara fa a ƙarshen ƙarshe dai ko an je kotu dole akwai wanda zai nasara waɗannan abubuwa ne da irin kalmominku na malamai wacce da irin nasihohi ne za ka wato farkar da duk wanda Allah ya sa ya zanto cikakken shugaba na ƙasa a kan cewa ya kula da su musamman a shari'ar musulunci su ne abubuwan da ake so ya mai da hankali a kansa tunda dai koya ne ya faru dukan shugabannin namu musulmai ne.
Na'am.
Wato addinin musulunci shine a koyaushe zaka ga yana da matakai madaukaka na yadda ya kamata dan adam ya dabi'antu da su. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yace dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Kai kana kan dabi'a mai girma. Dai daga cikin alamomin gaskiyar annabawan Allah da kuma musamman gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato dabi'u waɗanda suke madaukaka da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda dukkan masu hankali suna shaida akan daukakar waɗannan kyawawan dabi'u kamar yanda aka yi ta masa shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba mu kyakkyawan misalin yadda mutum ya kamata ya kasance yayin da ya samu nasara ita nasara tana daga cikin kamar yadda Dr. Abubakar ya magana akan cewa ita kaddara wato alkhairinta da sharrinta duk daga Allah take Allah madaukakin sarki yayin da yace dukkan abinda ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir sai Allah yace likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum dan kada ku yi wato bakin ciki da damuwa akan abin da ya kubce muku kuma kada ku ringa alfahari kuna fariya da abin da Allah ya baku abin da Allah ya baka ka dauka karfinka ne ko iyaye ko iyawarka ne sai daga cikin abin da alfazun na zikiri da ake shine wala yanfa'u zaljaddi minkal jadd wato kokari na mutum ba zai amfani shi ba a wajen Allah jalla wa ala saboda haka duk wanda ya samu nasara a cikin irin wannan hali in ya sifantu da wannan sifar to hakika wannan shine zai sa ya zauna lafiya da waɗanda yayi nasara akan su amma yayin da mutum zai rinka ganin iyawarsa ne ko kwarewarsa ce ko kuma dukiyarsa ce ko karfinsa ne ko basirarsa ne to wannan fariyar da wannan jiji da kan to shine zai zama to mabudin wato gazawarsa da amma bai hankali bai zama to shine matakin halakarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka garin makka da Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga rundunonin sojojin Abraha wanda a lokacin nan haji waye yake da su ba a taba samun wani ya ci wannan gari da yake ba Allah da karfin kudurarsa ya tsare wannan gari amma yasa Allah ya sallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka yana mai nasara mai cin wannan gari wanda la a jahiliya wala a musulunci tunda aka kafa wannan garin ba a taba samun wannan a tarihin ta ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin nan ya shiga garin makka yana sunkuyi da kansa hatta kirjinsa yana shafar karfi yana shafar itacen sirdin raƙuminsa saboda kaskan da kai ga Allah wato ba kawai a zuciyarsa ya kaskan da kai ga Allah ba hatta a zahirin yadda jikinsa yake haka ya kaskan da kai ga Allah da yazo ya tsaya akan kofar Ka'aba ga duk waɗanda suka yi shekaru aru-aru suna gaba da shi yau ga sunan ribatattu a gabansa an bijiran da su a gabansa sai yanda ya ga dama yayi da su ya shiga a matsayin mai nasara sai yanda ya ga dama da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa nan bai ambaci kansa ba bai ambaci rundunoninsa ba abinda ya ce shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده wannan kalma ta tauhidi haka ya nuna Allah shine komai yace shine ya cika alƙawarin sa ya bada nasara ga bawansa kuma ya ruguza rundunonin makiyan bayansa shi kadai su kuma waɗanda suke gaba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace me kuke tsammanin zan yi da ku suka ce ahun karim wa ibn akhin karim yace ba inda abinda zan ce muku illa kamar yanda dan uwana yusuf ya fada idhabu fa antum mutlaqa yace la tatriba alaikum alyawm idhabu fa antum mutlaqa an sake ku kuma wannan ma bai isa ba sai yace duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta Abu Sufyan da ya ja rundunonin sojojin da suka je suka kai masa yakin Uhud tare mutane amma sai yace duk wanda ya shiga gidansa ya aminta ya bashi wannan amincin bayan kuma shine shugaban makiyansa to wannan shine irin wannan abin da ake cewa high moral standard wanda musulunci yazo da shi wannan wato ethical ethics din dabi'u din kyawawa abin da ya wajaba kenan wato duk wanda Allah ya bashi nasara a cikin kome ne a rayuwarsa ya sifantu da shi domin duk wanda wato duk wanda ya kankanda kansa saboda Allah Allah sai ya daga shi duk kuma wanda yace shi ya isa to Allah sai yayi kasa da shi Ibn Daqiq al-Eid dai daga cikin malaman musulunci yace bai taba shiga majalisi ba yana so a ce babu mai magana yana so ai ta nuna shi a ce yau babu kamar sa sai Allah ya kankantar da shi bai taba zuwa majalisi ba yana koye kansa baya so ma a san yana nan face sai Allah ya daga shi to da haka idan masu nasara a cikin ƴan uwanmu wanda suka samu nasara a wannan mataki sawa'un a matakin shugabancin kasar nan ko wakilai ko kuma wanda za su zo na gwamnoni idan ba su sifantu da sifar kankan da kai ba to hakika wannan nasara za ta iya zamanto musu iftila'i za ta iya zamanto musu bala'i kuma duk abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu mutum ya ba ku ne domin ya jarraba ka Allah ya ce annabi mu Allah ya ba mu labarin annabi Musa ya ce ma mutanansa qala asar rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun muna ana kauna Allah zai halakar da makiyanku ya mayar da ku ku ne masu mulki a bayan kasa domin ya gaya ku za ku saboda haka jarabawa ce dan haka sifantuwa da wannan sifa shine zai sa hatta wanda ya zamanto bai samu nasara ba ba zai ji an wulakanta shi an tozarta shi ba wanda kuma ya samu nasara ba zai rudu ba Allah ya ba mu ikon sifantuwa da wannan sifa da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
malam Allah ya saka da alheri zan so malam ya kara lokaci akan maganar da Dr. Bashir yayi
abinda yayin mu Dr. Bashir ya kawo game da shugabannin da Allah ya ba su nasara shine mafi ala kankan da kai ga Allah da ya tema waɗanda suka saba da jawo kowa da kowa ai gwamnatin da take da tausayi da rahama akwai wanda yake cewa gwamnatin haɗin kan ƙasa wannan al'amari ne na siyasa ba sheda mene ba amma dai gwamnatin da ba ta jin wani yayi mata laifi sai ta rama a kansa to abu na biyu mai muhimmanci da girman gaske shine nada mukamai bisa cancanta domin duk gwamnatin da kaga ba ta yi nasara ba to galibi asalin matsalar take nan shugaba duk nauyin al'umma yana a kansa kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi birnin Madina ya kafa gwamnati shine liman shine alkali shine komandan soja shike sulhunta mutane shike raba zakka shike karbar tama khuz min amwalihim sadaqatan ko tutahiru mutazakkihim biha duk wasu ayyuka shike amma da kasa na fadada sai yana wakiltawa gari an nada mashi liman an nada mashi gwamna an nada mashi sa'i an nada mashi kaza so kenan delegation na ayyuka yana cikin manya-manyan abubuwan da ke sa a yi nasara ko a samu matsala to wajen dora aiki da zaran ka ba da aiki ga wanda bai cancanta ba to fa kane ne aiki ya lalace akwai hadisi da Ibn Taymiyyah ya yi hujja da shi a cikin siyasar shar'iyya duk da su malamai na ganin rashin karfinsa amma hujjar Ibn Taymiyyah shi alama ce ta shi yana inganta shi cewa duk mutumin da ya dauki mukami na al'umma ya baiwa wani mutum alhalin ya san cikin al'umman nan akwai wanda ya fi cancanta to ya ci amanar Allah da manzonsa da mu'minai kaga shi babbar magana ce don haka matakin farko shine kar a nada mukamai bisa son zuciya kar a nada mukamai bisa wani tunani na biyan buƙatar shugaba a yi bisa ga cancanta duk mutumin da ya wahala da gwamnati ana so a saka masa ana iya saka masa ba sai da mukami ba idan kuma ya cancanci mukamin ana iya bashi wanda ya cancanta ba wanda bai cancanta ba so wannan shine abu na biyu abu na uku shi ma mai muhimmanci shine a duba alƙawarin da aka yi ma al'umma kafin a zo wannan marar kowa san matsalolin da ake fama da su kuma duk gwamnatin da za ta zo duk fatin da zai zo zai ce idan mun ci za mu yi kaza za mu yi kaza to wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari lalle sai Allah ya tambaye ku alƙawarin da kuka yi saboda haka duk wanda Allah ya bashi mukami ya tuna da alƙawarin da ya mutane kuma ya dauki matakai na inganta su bayan ka nada mutanen da suka cancanta ka dora musu ayyukan su alƙawari akwai muhimmin abu wanda rasa shi yana wargaza gwamnati shine abinda masu masana ke ce ma M&E me kenan monitoring and evaluation baka nada shi minister misali ko commissioner ko director ko chairman na wani aiki kuma ka samu ido yadda ya ga dama Allah bai da wannan ba kai dai da Allah ya dora mu shugabancin kai yake wakiltar ka ka kira shi kullun ka tambaye me yayi idan baka gamsu da abin da ke ka sa wasu su je su duba maka kuskure ne ya zan shugaba kullun official file da ya gaban shi sai sa wasu shugabannin sai kaga ana abu ba su sani ba saboda me saboda bai yi wannan abin bai zo officially idan shugaba yana da kunnuwa idan kai minista ne na Abuja to duk local government nan guda bakwai ne ko idan kana da wasu idanu daban unofficial wanda za su kawo maka abin da ke gudana sannan bayan ka san abin da ke gudana kuma ka duba inda kurakuri kai tsaya gyara wanda ya kasa ka taimaka masa dunya in bai iyawa ka canza shi idan yana iyawa gami da tsoro ko kwadai ka kwadaitar da shi ko ka tsoratar da shi ma'ana dai sai abin nan an yi shi tsaf sannan ne zaka kubuta auren Allah to bazan so in abin nan ba amma bari in kara da guda mai muhimmanci shine su zama masu adalci da adalci sama da kasa ta tsaye kuma Allah ya kira kansa adili wanda baya zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada kuma rabbuka bidhallamin lilabid ubangiji bai zalunci kuma bai yadda ai zalunci ba ko dan kadan don haka daga lokacin da ka rika mulki al'umma gaba ɗaya ta zama talakkar ka baka da dan kungiya baka da dan party baka da iyali baka da makusanci baka da masoyi baka kuma da maki kowa naka ne to idan shugabanni suka yi waɗannan to ina kyauta zato in Allah ya so za su yi nasara ya Allah ka kama hannayen shugabannin mu ka dora su ga hanyar nasara
Allah ya saka da alheri malam waɗannan jawabai da malamin suke yi duk da yake cewa zaben da aka kammala shine na shugaban kasa amma ba ya shafi su ne kadai ba ya shafi duk wani wanda yake da dama ta da mata madafan iko ko da kuwa dama ta irin ta ƴan majalisu waɗanda su ba masu zartaswa bane ba da yake zance yana shiga junansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ajinun nasiha kunna lillah ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم kusan zaka ga duk idan sukan da akai sai zance ne akan su shugabannin su shugabannin wasu ginshikai malaman suka yi ta fada wadanda sune wadanda in aka rike su za su taimaka wajen cin nasaran kowace gwamnati wanda cin nasaran gwamnati kuma cin nasaran al'umma ne Dr. Abubakar Muhammad Sani Burnin Kudu ko akwai tsokaci da kai ma zaka ƙara yi akan wannan gabar amma kuma ina so a hado da cewa mu ma talakawa mabiya shin mu ma akwai wasu abubuwan da in muka rika ko gudunmuwar mu wajen ci gaba da kuma bunƙasa da cin nasarar gwamnatocin mu waɗanda cin nasarar su cin nasarar al'umma ne
to alhamdulillah a rayuwar musulmi musamman akan abin da ya shafi zamantakewa akwai haƙoƙi haƙoƙi ta ɓangarori daban-daban haƙƙin mutum tsakaninsa da ubangijinsa haƙƙin mutum tsakaninsa da ƴan uwansa bayi to ƴan uwan nasa bayi su ma hawa-hawa mataki-mataki akwai shugabanni akwai ƴan uwansa daidai da shi mun sani dama sanannen abu ne a karantarwar musulunci kiran da musulunci ya koya mana mu musulmi shine da'a ga shugabanni da haƙuri da su wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana kuma ya umarce mu da shi nassoshin hadisai suna da yawa a wannan babi Allah madaukaki a cikin alqur'ani dama ya gaya mana ya ayyuhallazina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. wannan dama mun sani a tunasar da mu ne akan cewa wajibi mai da'a ga Allah, mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da'ar Allah da da'ar manzon Allah da'a ce mutlaka, da kuma mai da'a ga shugabanni daga cikin mu, malamai da kuma jagorori masu umarni da jagorancin al'umma a siyasance, cikin abin da bai saba wa Allah ba, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa wannan a kaidi innama ta'atu bil ma'ruf. Banda wannan abin da ya shafi shugabanni, a barwa shugabanni, me nake nufi da wannan? Muna cikin wannan zamani na fitina, na cece ku ce, na cene na cene, da gutsurutsu ma, musamman da harkokin social media din nan suka zo mana. Ni ban taba ganin yanayi na hargowa da rashin tsari irin wannan shekarun da muke cikin su ba, tsakani da Allah, wanda kuma dole ne mu ja hankalin junanmu a bangaren masu ilimi, da bangaren masu karantarwa da fadakarwa, da bangaren kuma sauran jama'a. Wannan dama da aka samu ta mutum ya zauna shi kadai a daki ya faɗi abin da ya ga dama ya watsa wa mutane, ta cutar da mu matukar cutarwa wajen alakar mu da juna, wajen alakar mu da shugabanni. Wani in yana magana kai ka dauka shine shugaban kasa, kai ka dauka maganarsa ita ce karshe a duk abin da ake faɗa a duniya. Wannan abin ya kacaccala mu, ya sanya mu. Kuma sannan cikin abubuwan da na so in kara abinda manyan malamai suka ambata na abinda ya shafi abinda ake so ga shugabanni, bayan tawabu'u a hada shi da alhazm. Alhazm shine shugabanni su zama wato masu tsayawa da karfi, ba waɗanda za a rena ba. Shugaba yana buƙatar ya zama da tawabu'u, to ai balancing kuma da tsayawa. In an ce tsayawa shine duk wanda ya taka a taka shi, in ba haka ba ƙasa ba ta zama lafiya. Idan za a bar abu haka a ce kowa abin da ya ga dama, to hakika ba a samun zama lafiya. Allah ne mana rahama. Yanzu cikin abin da Brigadier General ya ambata na kokari, kuma da malam ma ya ambata da zu Dr. Bashir, abin da ya shafi cece kuce da ake na wargajewan Najeriya, da cewa ba za ta gyaru ba, da sauransu da sauransu, in ba taimakon Allah ba, ba abin da zai zaunar da mu. Kuma sannan ku duba yadda a wasu ƙasashe aka yi amfani da al'amura irin su zanga-zanga da fitintunu da ƙone-ƙone garin da sunan neman haƙƙi, don a ce a yi revolution, a kawo ƙarshen gwamnati. Wannan duka ba hanya ba ce da take kawo magani, hanya ce da take ƙara rura abubuwa su ƙara lalacewa, kuma ba za a samu gyaransu ba. Yanzu ku duba abin da ake kira Arabi'il Arabi da ya auku a cikin ƙasashen Larabawa da yawa, har yanzu sun dawo yadda suke. Ina Libya, ina Syria, ina ne, duk gabaɗayansu sun ƙare. Sai labari, sai ɗan abin da ya rage. Don haka duk wanda zai kira ko a fito a yi wata tarzoma, a yi ƙone-ƙone, to kayan wa za a ƙona? Kayan garinmu ne, kayan gwamnatinmu, makarantarmu ce, asibitinmu ne. In muka shiga wannan hanyar, to za mu shiga rikicin da ba zai tsaya ba. Kuma yanzu muna zamanin da in aka ce ana rikici fa ba mai kula mu, ba wata ƙasa da za ta kawo ɗauki. Ba wanda za a yanzu ba a gashi nan a wata ƙasar ana yaƙi ba, wata babbar ƙasa tana ta yaƙar wata ƙasa shekara guda yau da sati, babu abin da aka yi sai kallonsu ake. To balantana mu da ba ƙaunarmu ake ba. Duniya dai ta yanzu ba ta sha'awar 'yan Najeriya galibi a ƙasashen waje. To babu inda muke tsammanin kuma in wata fitina ta auku makotanmu ba za su ba mu wurin fakewa ba. Haka ba magana ce ta tsoro ba, a wajibi ne mu yi haƙuri. Duk wanda zai kira mu je mu tashin hankali mu yi ƙone-ƙone mu ce ba za mu yi ba. Haƙurin nan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu, in muka yi shi kuma za mu ga nasarar da Allah zai ba mu. Yawa, a yi addu'a, a koma zuwa ga Allah, a kuma tuba. Laifukanmu suna da yawa. Yawa, zaluntar junanmu, zaluntar iyali, zaluntar ƴaƴanmu, mu ki ba su karatu, mu kici da su, mu harba su wani guri almajiranci. Duk wannan yana cikin zalunci. Mu gyara wannan abun kuma mu dawo mu daidaita. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wannan alƙawari ne na Allah. Haka a koma a gyara imani, a gyara alaka da Allah, za ku ga abin mamaki. Allah insha Allah ba zai bar mu taɓalɓalce ba. Allah san ta Allah ya taimake mu. Kuma sannan abin da ya shafi zaɓuɓɓuka da za su zo, mun sani mako mai zuwa na gwamnoni da za a yi, don Allah muna jan hankalin ‘yan uwanmu musulmi a taimaka a kwantar da hankali. Mai ra'ayi ra'ayinsa ba tare da rikici da tashin hankali ba, musamman kun san local politics ta fi zafi. Wasu garuruwan yanzu duk tsoro ake ko tashin hankali zai auku. Muna kira don Allah a kwantar da hankali. Tashin hankalin nan ba inda zai kai mu sai lalacewar tarbiyyar mu, kuma mu sunnanta abin da in wata rana mu ne mafi ba za mu so a yi mana ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu kwanciyar hankali, ya tsire dukkan fitintunu. Masu ƙoƙarin su kunna fitintunu a wasu daga cikin jihohinmu, muna roƙon Allah maɗaukaki ya maganin su, ya buce hasken su, ya hana musu basira. Barakallahu fikum.
Amin ya shekara. Allah ya auka waɗannan addu'o'i da ka yi. A dunƙule jawaban da malaman nan uku suka yi ta yi a kan yadda ake so shugaba ya kasance. Za ka iya ɗaukar su gaba ɗaya a cikin khulafa'ur rashidin, ikhlasi da tawazu'i da kankan da kai irin sayyidina Abubakar, da hazimiya da jajircewa da tsayuwa tsayin daka irin sayyidina Umar, kunya da bi a hankali irin sayyidina Usman, yayin da kuma jarunta irin ta sayyidina Ali, wanda kuma duka wannan za ka same su a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ya ce la karkar lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Malam Bala Alfa Alhaji, wanda shine kanwa ko zuma za mu she masa, uwar gami wanda ya hada wannan abu, ya mun ishara cewa ana so matsaya karfe 9, saboda haka malamai su shirya. Yanzu duk abin da ya saura shine daureya, amma gabanin mu je zuwa ga daureya, za mu koma zuwa ga General Kuka Shika. Ka ji dai abin da malamai suka faɗa, har a cikin jawabin Dr. Abubakar Burnin Kudu ya taɓa wa mu ma talakawa, kuma yana daga cikin abin da wani lokaci mukan ji kukan ce jifa-jifa cewa su ma talakawa. Da ya ce zan so ka mana magana a kan tsaro ne, tunda shi ne fanninka, kuma ɗaya daga cikin manyan matsalolin ƙasarmu kenan. Akwai gudunmawa ce da su ma na ƙasa talakawa mabiya waɗanda ba shugabanni ba za su bayar, ko kuma su ma akwai wani tasgaro cikin abin da ya kamata su linga yi, wanda shi ma yana taimakawa wajen ƙara lalacewar lamura ko rugujewar lamura ko kuma hargitsewar al'amura ko kuma babu buce.
A hakikanin gaskiya, kamar yadda na bayani ɗazu, ko na fara bayani ɗazu, kusan kowa yana da rawar da zai taka, ba wai magana ce ta shugabanni ba, saboda su shugabannin ai wa suke mai shugabanci, kuma ba zai kasance akwai shugabanni ba idan babu waɗanda suke mai jagoranci. To ka gani, waɗanda ake mai jagorancin su kansu suna da muhimmanci, musamman ma da yake su suka fi yawa, kuma ana jagorancin ne saboda su, musamman ma kuma da yake muna magana wani yanayi na salon mulki na demokradiyya. Don haka akwai rawa da ya kamata su taka, musamman ma inda tunda malamai sun yi magana ta fuskar tsaro, wanda idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa, na sani gwamnati ita ya kamata ta kasance ta yi jagoranci, musamman ma akwai kundin dabarun tsaron ƙasa wanda ya tanadi, wanda a turance ake ce ma National Security Strategy,
wanda kusan shekara hudu shugaban kasa ya sa hannu, kuma kamata a duk bayan shekara hudu ma a sake sabunta shi. Ya yi tanadi ga kowane bangare, ba wai bangare ba, ina maganar cewar walau babba ko yaro, mace ko namiji, talaka ko mai abun hannu, wace rawa zai taka. To dan haka mutane suna da rawar da za su taka, kamar yadda nace abu na farko a shine ya kasance mutane sun yi la'akari da matsalar tsaro, ba wai a banmu jami'an tsaro ba ko a banmu gwamnati. Na sani cewar da ruwan ciki akan jana rijiya galibi saboda matsalar rayuwa da ake ciki, wata sa'a ma alaka tsakanin dan kasa da gwamnati ta zama wani abu. Amma duk da haka kada a kasa da guwa saboda wannan abun da ka raina, sai ya kasance ya zama abin da zai zama hituna ba ma gare ka ba ga ma kasa baki daya. Saboda haka a kula da zancen tsaro, galibi musamman ma yanzu rayuwa ta zo, baka sanin waye makwabcinka, baka sanin ba kamar da ba, inda kowa ya san kowa, kuma tarbiya musamman ta yara tara taya ne kan kowa. To haka ma matsalar tsaro dole ne ya kasance an kula da yawa da yawa. Yanzu haka idan mota ta wuce da wuya ma mutane su san kalarta, in ba dai ko suna sha'awar ta bane balle su san lambar ta, ko kuma kila akwai abubuwan da suke faruwa. Misali, a lokacin da matsalar Boko Haram ta yi kamari, sanda yan kunan bakin wake sukan je, wata sa sukan dora sukan mashin, mutane da dama ba su sani ba, wasu sun yi rubuce-rubuce suke ta cewa dan me yasa sojoji lokacin ko kuma jami'an tsaro suke cewa a sako da mashin a tura. An sami akasari mutane ba sa son su je su kona bakin wake, shi yasa ake daure su akan mashin. In aka daure su akan mashin sai a zo a wuce, ba za ka sani ba. To amma da aka lura da wannan aka ce to ka sako, in aka ga mutum daure an san akwai magana. Sannan kuma misali, sautari kamar muna magana da malam, kahin sojoji su kullo da wani abu da suke ce psychological test kafin ka shiga aikin soja. Rayuwa ta canza, ana shaye-shaye, ana menene. Akwai wani yaro aka zo ba a ɗauke shi ba kurtu, da yake ubanshi yana da gata ko yana ganin yaron ya zo ya dinga fada, sai aka ce mashi zo. Da ya zo aka zaunar da shi aka kira yaron, aka ce yaron ka tuntuni ya daɗe yana ma'amala da ƙwayoyi musamman mata ba wuwi, sai ce ƙarya ne. Da aka zaunar da yaron, sai gashi yaron nan shekarar shi uku yana shan wuwi, uban shi bai sani ba. Sai da fara ba shi lissafin yanda ya rika sata kuɗi ƙarƙashin filo da inma mishi da sauransu. To wannan kamar gida kenan. To dole ne ya kasance an sa ido, ba ma wai a gida ba, hatta wasu abubuwa da suke wakana. Misali, yanda ake zahi cikin Abujan nan, sai ka ga mutum ya cici ma court, ya sa wani tabarau, kai ka san akwai magana. Waɗannan abubuwan ne ya kamata a riƙa la'akari da su, ɗaya kenan. Na biyu, akwai haƙƙi da ya rataye wuyanmu dukkanmu, wanda na yi magana da shi kamar wajen tarbiyyar yara da ba mutane haƙƙinsu. Haƙiƙanin gaskiya akwai gazawa ta fuskar waɗannan abubuwan. So dole ne ya kasance mutum ya yi bakin ƙoƙarin shi, duk wanda yake ƙarƙashinka, walau iyalinka ne ko riƙo ko wani abu, ya kasance ka yi musu tarbiyya daidai gwargwadon hali. Ba wai tarbiyya ba kawai, hatta ilmantarwa, saboda su zama 'yan ƙasa na gari kuma su zama musulmi na gari. Sannan abu na uku, kamata ya yi idan da so samu ne a samu a riƙa ba jami'an tsaro haɗin kai. Ba don komai ba, kai mutum ɗaya ba za ka iya yin wasu abubuwa ba sai waɗannan jami'an tsaron. Galibi misali, abin da ya sa matsalar tsaro ta lalace, ba mu ba da gudunmuwar da ya kamata mu ba jami'an tsaro ba. Wasu abubuwan ba abu ne na 'yan ƙasa ba, wasu ne da haƙƙi ya rataye wuyansu.
kullum ina misali da kamar ƴan sanda. Ana magana tsaro tun da demokradiya ta shigo Najeriya kusan shekara 23. Nawa muka kashe wajen ɗaukar ƴan sanda? Maganar nan da ake, ana maganar Najeriya miliyan 200, a ɗauka ma miliyan 50 ba su a Najeriya, 150 ne da ma baƙi da suke zaune. ‘Yan sanda ko rabin miliyan ba su kai ba. Ya za ka yi? Na biyu, wace horarwa aka ba ‘yan sanda cikin shekara 20? Baya ga su sha’anin matsalar tsaro ta sha bamban da 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 yanzu. Shekara 27 kai kusan a ce ma 10 da suka wuce, maganar kamar cyber crime ba ta yi tasiri ba kamar yanzu haka. To ya aka yi wani tsoro muka ba 'yan sanda da za su yi maganin waɗannan abubuwan? Ba ma su kare ba, a'a su hango su yi maganin abu. Gwamnati ce ya kamata ta yi waɗannan, amma kai wace gudunmuwa ka ba gwamnatin? Waɗannan jami'an da ka zaɓa ko kuma wakilan da ka zaɓa, wace gudunmuwa ka ba su ka ce ga dokar da ya kamata, ko kuma nawa ne suka ba da abin ga kasafin kuɗi suka ba matsa abin nan fuskar tsaro ko ilimi ko wasu abubuwa? Saboda ita matsalar tsaro ba wai kawai shingaye da ake ba, a'a yau in aka waye gari kai kana babban mutum, gidanka akwai generator, ana ci ana sha, makwabtanka wasu sun koshi ba, wallahi baka kai kanka baka cikin tsaro. Saboda wata ran in suka rasa yanda za su yi, kai za su tankara. Mun gani a lokacin ƴan sas, da wanda ya ji da wanda bai gani ba, tun kafin ƴan sas na gani lokacin da Boko Haram tsakanin 2012 da 14 da yake Kaduna. Akwai tsarin da aka yi harin bom a Turkaniya har ya kasance lokacin gwamnan Yakowa, har ya kasance an yi kofi sati biyu. Wallahi da musulmin da Kirista in dai ka taho da tankarerriyar mota haka za su cinna mata wuta. Su wasu abubuwa ne, kuma waɗannan mutanen ‘ya’yan wasu ne waɗanda suka hito gida na gari suka yi tarbiyya ta gari, ba za su yi waɗannan abubuwa ba. Sannan baya ga wannan ya kasance mutane daidai gwargwadon hali suna da kishin ƙasa, wani daga waje ba zai zo ya gyara mana Najeriya ba. Don haka kowa yana da gudunmuwar da zai bada, to musamman ma waɗanda suke shugabanni, ba wai sai waɗanda suke gwamnati ba. Zai kasance kai kana faɗa a ungwaku aji malami ne kai, ko kana da kima, ko kuma akwai ƙungiyoyi na sana'o'i da ya kamata da makamantansu, ta wace hanya kuke wanzar da al’amuran ku, kuma ana nuna mutane su rike gaskiya da amana? Akwai sanda na je wajen wani bakani, ai aka ce zai kai, wane ne zai kai cajin waya? Sai ce za ka kai mochuare, kuma dukkansu musulmi ne. Me ya mochuare? Idan ka kai cajin waya, wallahi ɓacewa ciki. Musulmi ne, wace irin rayuwa ce wannan? So abubuwa da dama da dama, kuma duk yanda kai da su suna da jibanci ko kuma sun shafi yanayin tsaro. Saboda duk in ya kasance kai yau baka da kwanci hankali, idan ka zo masallacin nan za a sace ma takalmi, ko sallar ma ba za ka yi ta akan kariyawi yanda ya kamata ba. So waɗannan abubuwan, so muna da abubuwa da ya kamata mu ba da gudunmuwa talakawa, yanda su kuma masu mulkin za su ji daɗin yanda za su gudanar da mulki, musamman ma ta fuskar tsaro. In ka ga abin da ba shi ke nan ba ka hwaɗe. Musamman ma yanzu zamanin social media, maimakon su ga zo ka kira wani jami'an tsaro ka gaya mashi, a'a sai dai ka gani. Kamar ban mancewa akwai sanda ana rikici Jos, wani kawai sai ya je sanya a platform, kuma kanwace ta gaya mashi, kuma lallai lallai azimin da ya jami'an tsaro ba su je ba nan da minti 30 kila da kashe ta za a yi. Amma maimakon ya kira wani, sai dai ya sa a social media. Kamar yadda na gaya malam, sai ta zama community gold. Community gold yadda ta shi ne, ana tunanin malam zai ba ta dusa, ana tunanin wannan zai ba ta ruwa, har sai akuya ta mutu, sannan a rika cewa wane wane wane. To haka muke ma matsalar tsaro a ƙasar nan, kowa yana da rawar da zai taka. Amma kuma su wata da nauyi ta yi wuyansu, dole ne ya kasance sun inganta abubuwan da yanda shi ɗan ƙasa
idan ya zo da matsala za a yi maganin ta me yanzu kawai kaji cewa za a yi barna ka kira ƴan sanda to kamata yayi ya kasance sun boye identity dinka kuma sun je sun gudanar da wannan abu ba wai gobe ka akama mutum ba gobe ka gaishe yau akama mutum gobe da sai ka gaishe ko kuma a ce ai wane ne ko kuma me dangantaka gare da wani akwai abuwa da dama na san lokaci baya tare da mu assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in ba a masallaci ba ina za a tsare general yana magana amma da yace yanzu yana magana da yawo musulunci sai muka tsare shi general Usman kuka shika mun gode Allah ya saka da alheri dan bin umarnin malam Bala cikin mintuna daya kada ya wuce biyu in ya gaza uku ba a yi laifi ba zan miƙa wa malaman na namu su dan yi mana tsokaci na ƙarshen ƙarshe na sani ba zan yi tambaya ba saboda ka san malami akwai wani abun da yanzu ya kowa yake so ya faɗa zan kuma jera su insha Allah daidai shekarunsu kuma za a fara kabbil kubur saboda haka ba sai na faɗa ba na farko in kun ga shine na sama na biyu shine zai biye masa na uku kuma shine na uku Allah zaka da alheri wannan yana daga cikin abun da yake ban kaye cikin harkar zamantakewa da malamai kun ga cikin littafin musulunci cike yake da labaran malamai ba wani malami face sai da aka san komai nasa shekarunsa ran haihuwarsa ranar mutuwarsa sana'arsa ko wasu har amaryarsu ana sani labaranta kuma ne da abin da har kyautar da aka yi wa amarya maimakon ya zamto cewa ku yi koyi kuna bibiyar labaran celebrities waɗanda suke ba za su kai ku zuwa ga tudun mun tsira ba ko su din karan kansu ba abun koyi bane ba ai kwanna ka bibiyi waɗanda suke magada annabawa idan Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillah duk abun koyi mai kyau yana ga manzon Allah sai kuma manzon Allah ya ce su malamai su ne magada annabawa saboda haka su ya kamata a fara koya daga gare su na kusa ko su ne suke tarjuma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kusa gabanin katsallaka nesa zan fara da malamin 63 Dr. Bashir Aliyu Umar ga wata malam a karshe akwai wani tsokaci da kake so kai mana matsayin tsauraya ma wannan zaman
abinda nake so na janyo hankalin yan uwa akai shine a kiyaye wato kada a rabu da malamai mun san sha'anin siyasa din nan ya sa an samu bambancin ra'ayi waɗansu daga cikin malamai sun fito sun nuna goyon baya a bayyane ga wani daga cikin ƴan takara wannan abu ne wanda yake a bisa al'ada yana faruwa ya faru a tarihin musulunci waɗansu sun fito sun ce su suna tare da Sayyidina Ali radiyallahu anhu waɗansu sun ce suna tare da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu waɗansu kuma suka ce su ba za su shiga cikin wani bangare ba amma wannan bai sanya wato an canza matsayinsu na kan cewa kowanne daga cikinsu jagoran gaskiya ba ne kuma babu wanda ake mawahayi saboda haka ba mamaki ya zamanto kan cewa ra'ayi ya saba amma kar ya zamanto wannan sabani ya zamanto shi ne a tafi da za a yi soyayya a yi kiyayya saboda shi kada mu manta da abin da Dr. Abubakar ya fara faɗa awsaqu ural iman alhubbu fillah walbughdu fillah Allah ya sanya mu a cikin wannan.
Allah shi kara lafiya kamar da wani bawan Allah ya faɗa. Amin mallam. Allah shi kara lafiya da imani. Sai malamina Dr. Abubakar Muhammad Sani mai 59.
Wa ya saka wannan tonan asiri. Ka ga irin furfura ta gaba gaba. Ni jan hankalin zan yi ga ƴan uwana ne ɗaliban ilimi. Da Allah mu yi kokari na ci ɗaliban ilimi masu karantarwa malamai a ko'ina a jihohinmu mu yi kokarin da za mu yi da Allah mu ɗinke al'umma kada mu bari wannan siyasa ta raba mu yawa a dawo a fuskanci juna a yi afuwa haɗin kan al'umman nan ya fi komai muhimmanci su masu siyasa suna da maslahohinsu akwai dabaru da dama da sukan bi su dai babban abunsu shine su ci riba su samu wannan wato cin zabe mu kuma za a bar mu daga baya ba za mu zauna da juna don haka mu daure da Allah a kowa a jihatsa ya dinki al'umma bisa ka'ida ta ka'idojin shari'a mana kaunar juna da hakuri da afuwa da yafiya da dakatar da raddaraddan nan da kaushi akan juna sakamakon sabanin fahimta ayi magana akan ilimi da bayanin gaskiya cikin ladabi da hakuri ba cin mutunci ba don Allah ayi hakuri da juna yan siyasan nan in suka sa muka saba to su kuma washe gari za su koma wanda yake wannan fatin gobe sai kaga ya dawo shi ka so wannan kumbata da dan uwanka shi kuma wannan da ka so shin ka bata da dan uwanka sai ya tashi ya koma gun wancan suka hadi tare kaga kai aka yi wafa lolo Allah ya kyauta za a musuluncin nan da fahimtar nan da zumuncin nan ya fi komai muhimmanci a wurinmu kuma muna fata Allah ya bar mu tare barakallahu fikum
Allah ya saka da alheri Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu na rage wa malami na shekara daya 64 ne ba da uku ba
61 ne
Allah kana wasu wallahi Allah ya sa duk a cikin imani to wala Allah saka to kuma yanzu mun faɗi na malam Mansur za su tambaye ni
a general yaya na ne sai ka je gare shi ai kai kace zaka bi
a shi general ba san shekarunsa ba amma na san ya wuce 60 tunda dai yayi ritaya a mutum da takwas to bala ya ce sai an je zuwa gare shi saboda shi sino MNI ne ka san akwai wani tsari nasu to balan ya ce shi kuma shekarunsa 58
to hakikanin gaskiya ba abin da zan a godiya ta musamman ga waɗanda suka shirya wannan lacca da kuma duk wani wanda ya sami halatta walau a nan zaune ko kuma ta kafafen sada zumunta ko kuma talbishin baya ga wannan wato abin da nake so in jawo hankalinmu musamman ma zaben da ya gabata abubuwa sun fito waɗanda sun wayan mana da kai kuma ni a gani na gani nake kiman musulunci ce ma ta sake ɗaukaka fiye da yadda ake tsammani amma akwai wani ƙalubale Allah ya nuna mana to kuma muna da aiki da za mu cancanci cewar wannan martabar mun cancanci wannan martaba ban mancewa kusan shekaru 30 da wani abu da suka wuce ni ne dan garami a soja a office dinmu amma ba ni na fi kowa sani ba in dai aka ce na zo ana gardama aka ce me gaskiya abu muddin na hadi ko da san raina ne Allah kuma ya sani ban taba san sa raina ba sai ya kasance shi ake aiki da shi to yanzu kimar musulmi ta daukaka ba ma a Najeriya ba a duniya baki da to matsalar shi ne yaushe zaka ya zaka ka dada daukaka kuma ka nuna cewar ka cancanci wannan kimai saboda haka dole sai mun yi ma juna nasiha mun hada kanmu kuma duk wanda yake jagora ya san nauyin da yake wuyan shi sannan mu kuma mabiya ya kasance muna ba su shawara tsakani da Allah kuma muna son tsakani da Allah yanda zai kasance musuluncin ya haɓaka kuma duk wani da yake neman sharri da mugunta ga addini ko ga musulmi addinin musulunci da musulmi Allah kada ka ba shi nasara ubangiji Allah ya ci gaba da ɗaukaka addinin Allah addinin musulunci mun gode kware Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya maida kowa gida lafiya
janar mun gode Allah ya saka da alheri to wanda ya rige shine Professor Mansur Ibrahim Sokoto MNI Abu Ramla shine bana so faɗi shekarunsa saboda nayi kuskure a wajen ambata shekarun malami na nace 63 sai na ƙara da 64 kuma to amma bari mu koma wani sabon salo na san ya girma malami na Dr. Abubakar Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da shekara ɗaya kuma an haifi Malam Rijiyar Lemo a 1970 saboda kuma Malam an haife shi a 1969 so yanzu sai ku yi lissafi don kar da kuskure kamar yadda na yi na malamina gama ta malam wani ɗaurewa za ka yi da shi
lalle mala akwai ka da toni toni. Wata rana a haramin Makka na hadu da wasu malamai na su biyu sai suka ce mu je mu gaida nasu malamin to muna zuwa muka gaita sai suka ce suka gabatar da ni wai amma wai me yake shekaruna sai hufi ce la tabu bi salasatin bi umrin wa malin ma hayita wa madhhabi fa bi salasati tubtala bi salasati bi mu'anidin wa bi hasidin wa mukazzibi magana sai mun dadi kware daga haka dai ta maimaita ta sai da na fita na samu wani abu na rubuta ai duk sun sani ai ko yace abu uku in an tambaye ka garka fade su la tabu bi salasatin bi umrin karka fade shekarunka wa malin karka fade yawan arzikinka wa madhhabi karka bayyana aqidaka ko mazhabanka fa bi salasati tubtala bi salasati in ka fade uku nan wasu matsaloli uku za su faru bi mu'anidi in ka fadi shekarunka wani sai ce kai wallahi da na dauke shi babba shi dan yaro ne to ba haka wani kuma sai ce ƙaryar banza yana son tsufa ne wa bi hasidi in ka fadi yawan arzikinka zaka samu maka hasada wa mukazzibi da ka bayyana ra'ayinka yanzu wani zai karyata ka sai ce wannan boyen sa yake zaka ce karka fada musu shekarunka to kai kuma ka zo kana ta bayyana mai gidana janar ku kashe ka gaskiyar magana abin da ya faɗa wallahi shi ne so in faɗa shi al'ummar musulmi mu gano ni'imar da Allah ya mana a wannan ƙasa muna zamani na demokradiyya wanda games of numbers ne wato yawan jama'a shine darajarsu shine matsayinsu kun ga abokan zaman mu sun ɗauka suna da yawa sun yi hayaniya sun yi surutu sun shiga coci-coci ko ba gaskiya ba sun kuma fito kwansu da kwarkwatarsu mu kuma mun rabu kashe uku amma tare da haka kuga abin da Allah ya yi to wannan ni'ima ce babba dan gaba ya kamata mu kula da ita na farko mu kiyaye rarraba gurgurdun iko na biyu in abu ya fito wanda ya shafi al'umma kowa ya fito wannan 22-23% da ake tasa fito yankin mu kenan akwai yankunan da duk wanda suka cancanta jefa ƙuri'a sun fito illa kalilan amma mu yankunan mu ne mun yi ko'o to kun ga da ba don lubufin Allah da rahama a gare mu ba da sai a yi mana rinjaye a mana sakiyar da bata da ruwa to wannan kuma illa ne da hatsari gaba da kisa malamai suke ta cewa a dai hakuri a fito zabe mun yi sallallashin jama'a har waɗanda suna da hushi da gwamnati akwai mutanen karkara da dama da suna gudun hijira wani ma katin nasa ya kone akwai da fushi suke su ba su amfanin gwamnati ba duk dai kowa ya fito yayi wallahi tana da amfani to saboda haka mu kiyaye nan darajar da Allah ya bamu kuma kun ga nan za ku gane addinin musulunci addini ne da kullum yana auna abubuwa da su na yada wani hoton wani shugaba wani bawan Allah a Kano wanda da shi da ƴaƴansa da iyalansa da zuri'ansa sun kai 300 da yankai mutum guda sai wani yayyo min text yace mu wan mahaifin mu ya ninka wannan adadin kuma yana nan da rantsa to kaga ni kakan mahaifina mu zuri'an sai zubo ci 300 mutum biyu ke tsakanin da shi da mahaifina da kakana amma mu wuce mu 300 talibar da haka ya za a yi kana da yan matakka guda yan iya biyu kyalakyalo ka bar hitilar babur sannan ka ce wai za ka yi jayayya da shi against the numbers to saboda haka mu daina kyamar wannan yawan namu iyaka mai kokari mu inganta rayuwarmu ina zaton tunda akwai zama gobe wannan magana a karanta ya kamata a saki dawo mata wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
dan uwa mahalarta wannan tattaunawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan tattaunawa ta zama mai albarka kuma abinda muka ji Allah ya sa mu amfana da shi Allah kullun ka gwada mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon ƙaurace mata a madadin shi malam Ibrahim Suleiman wanda shine shugaban kwamitin amintattu na wannan center da kuma Dr. Kabiru Kabo wanda shine jagoran gudanarwa na wannan center da sauran jami'an wannan center da kuma manya-manyan mutane waɗanda suka halarci wannan tattaunawa wanda ba a san su ba kamar yadda General Kuka shekai ke cewa yana zuwa ya ga manyansa wasu na sama wasu na ƙasa wasu na ruwa amma sun saje a cikin mutane duk wannan yana daga cikin albarkar masallaci
guri ne wanda yake koyar da abubuwa da yawa sannan kuma ga manyan malamai da suka samu halarta wanda shi ma gabanin yazo ya shigo nan gurin ya umarce da Allah ya roke ni da cewa kada dan Allah in sa shi yayi magana ko da wasa to amma ba mu yi da shi dama cewa ba zai addu'a ba abinda muka yi da shi ne ba zai yi ne ba ba zai yi magana ba ya tafi ya tafi daga Jabir Sani mai kula to kaga yayi mun abu mai ya gudu to ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa in albarka shi abin da kuke sannan kuma ana sanar da mutane cewa idan Allah ya kai mu gobe wannan zubin malaman da ma wasu za a ci gaba da wannan tattaunawa akan wani jigo kuma na daban wanda sai in ka zo goban zaka ji ko kuma zaka ji sanarwa ta hanyar da sanarwa ke iskarka a ƙarshen ƙarshe nake cewa masu dauke dauke ba na kayan mutane ba kuma ya zama dole ime in gode muku musamman yan iMedia yan Sunna TV Malam Shamun da kawaza mu a kafafen watsa labarai bunan sadarwa duka muna muku godiya ubangiji Allah subhanahu wataala ya maida kowa gidansa lafiya a ƙarshe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله